Dangane da haka ne babban daraktan hukumar ta SON Alhaji Faruk Salim ya jagoranci wata tawagar jami'ansa zuwa kasar Turkiya inda suka halarci babban taron ƙasa da ƙasa kan harkokin tsarin sarrafawa da cinikayyar kayayyaki na tafarkin halal wanda ya gudana a birnin Istanbul. Mr. Albert Wilberforce da ke zaman daraktan ofishin shiyar Kano na hukumar kula da ingancin kayayyaki ta Najeriya na cikin mambobin tawagar.
To maganar halal din nan dama Najeriya bata cike kuma kuɗi ne mai kyau, kasuwanci na da yawa sosai, cewa trillions of dollars kuɗin da kenan kowa yana nema, shine kasuwanci Najeriya bata shiga ba. Shine daga zuwan Salim da ya gano wannan yace ana cutar Najeriya, ana cutar arewa, don an ki an so yawancin mutanen arewa musulmai ne. To particular kamar Kano kuma giwan arewa gaba ɗaya giwan Najeriya. To wannan akwai NGO-yi abubuwan da ake gyara a nan Kano wanda in aka samu wannan halal certification din nan za a kasance kai shi wajen kasan Larabawa duk da inda musulmi yake. Dan shi yasa sai muka je mu koye wannan abin, sannan mu kawo ma ƴan Najeriya a zo a tabbatar cewa mun bi ka'idar harkan halal, a samu tambarin halal. Da aka samu tambarin nan ana iya exporting kayan daga Najeriya, daga Kano zuwa ko ta ina inda al'ummar musulmai suke.
Daga nan zuwa watan Afrilun baɗi ne, idan Allah ya kai mu, ake sa ran Najeriya za ta iya cika sharɗin samun rijistar shiga jerin ƙasashen duniya masu cinikayya bisa tafarkin halal. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar ta SON ta ba da lambar shaidar ingancin kayayyaki guda 102 ga kamfanoni daban-daban a nan Kano.
Waɗannan kayan nan mun tabbatar da ingancinsu tun daga farko, muka bitar da su, muka yi musu gyare-gyare tun iya sun bi dokanmu. Yanzu mun tabbatar ma duniya kayansu yana da inganci, za a yi a saya kayansu don akwai kyau, ba matsala da shi ko kaɗan.
Amma duk da haka al'umma na ci gaba da nuna damuwa kan yawaitar kayayyakin jabu a kasuwannin Kano. Sai dai Alhaji Samba Ilyasu da ke zaman daraktan ayyuka na musamman a hukumar kare haƙƙin mai saya da mai sayarwa ta jihar Kano na cewa
abin da yake faruwa wani lokaci akwai ɓata gari, kamfani da suka yi kaya mai inganci to sai a samu wasu waɗanda za su yi madadinsa, amma kuma ba wannan kamfanin ba ne ba. A matsayinmu na masu kare haƙƙin mai saye da mai sayarwa, to za mu je mu kama wannan mutumin mu zo mu hukunta shi. Ana ƙoƙarin a gyara dokar ita konsuma ta tashi daga council ta koma ta zama agency mai zaman kanta, saboda gurɓatattun mutane karuwa suke yi, dole wasu sun yi kuɗi ta ƙarfin tsaya da yaji, musamman abin da zai cutar da mutum bangaren abin da zaka ci. Amma Allah ya yarda, ko jiya mun je majalisa kuma mai girma MD roƙon da yake nan yana so a karkade dokar wannan hukuma ta zama hukuma mai zaman kanta. Kaga ana rattaba wannan, to za ta iya ɗaukan ma'aikata na kanta na dindindin, kuma sannan za ta rarraba da ofisoshi ya zamanto ta yi kwabarin ɗin Kano gaba ɗaya.
Masu kula da lamura dai na ganin cewa gurɓatattun 'yan kasuwa na neman mayar da jihar Kano cibiyar hada-hadar cinikayyar kayayyakin jabu a wannan lokaci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.